بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله تعالى يا كارا هذا مؤديدي ونرانا نا الهميس ترقى وترجب شكرا تدو إذا هل أربعين دشدة واندي دي دا ترقى وتنجنيرو دوبيد عشرين دبيار ميلادية وانا مجلس نامنا كتاب التوحيد نا الإمام العلامة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب منا نا أبابنا باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله باب دكي منا بياني قمي دا إيماني دا دا قتكين إيماني شيني بتيني حقولي دا أبن دا أبنجي دي قدر ومسا يو إن شاء الله وزامي وقريم كارش ونم بابينا ما ليتي وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء ما عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط حسنه الترمذي قال يا كامل وانا حديثي لك أنس مثلا كتي وإذا أراد الله بعبد الخير إذا قال الله ينفعشي الخير قباوا عجل له العقوبة في الدنيا سيكن كوتا مش عقوبا زلبا سأدونيا تشتا تشيني تن أدونيا وإذا أراد بعبد الشر إلنيا نفعشي باوا سلشريك وأمسك عنه بذنبه سيكن كوتا مش عقوبا سأنزي لاهرة حتى يوافي به يوم القيامة زي سوى زي سموه تكتن زنب سنتاش القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم مزال سسمينا تيوا إن عظم الجزاء للي جرما ساقمكو ما عظم البلاء ياتا دا جرما بلاء أكثر تمتم والغنين اللي يحقولي تياسي دربا وجينا وإن الله تعالى إذا أحب قوما للي الله تعالى إذا يسو وسمتاني يبتلاهم سيجرب تيسو ومن رضي دون دي جل جل باهم وبنجي يهقري فله الرضا توينا دلالا يرداده ومن سخذ دون دكما يتراك ينا كمبربري فله السخط توذيغا وتوزنب الحكم والنن كمبري ديكما وبنجي مالتي حسنه الترمذي إمام الترمذي يروي تولى حديثي كمتي حديثي من حسن وتنظم مجي مكانا كان يعني يرون سنارين أمادي على أسو شواهد وانا راسي يقرف فايشي wannan hadisai guda biyu suna nuna mana cewa wato jarabta da ubangiji ke jarabtan bayi da wasu abubuwa hukunci da yayi wanda in abin ya fada musu a jiki za su ji abin da zafi ko kuma zai bakanta musu wannan baya nuna kawai dan wato ubangiji baya san su saboda gashi mazalla shi kanshi yana fadan cewa daga cikin tagomashi da gata da yake bayinsa na gari shine wato ya jarabce su ya gaggauta musu hukuma su kan a duniya saboda su tafi har da zama babu wani zulubi da ya saura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi musnad Imam Ahmad da Jami'u Tirmidhi hadisi Sa'd bin Abi Waqqas yake cewa shaddun nasi bala'an al-anbiya wanda suka fi kowa tsananin jarabawa sune annabawa ummal amfal sanan wanda yafi kamanci shi da annabawa ummal amfal sanan wanda yafi kamanci shi da wanda suka kamanci shi da annabawa يبتلى الرجل على حسب دينه إذا جربت متن غربنا الدين فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه إذا يعني كارف الدين سيد ما جربا تاي سنلي صبر أنا سيس جربا وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه إذا كم بعد إذا كارف الدين في كنا سي أجربت غربنا الدين سا حارث إن جمزال كتاب فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خبيئة wato jarabawa ba ta gushe ga bawan Allah ba har sai ya yi tafiya a ban ƙasa ba ida komi na zulubi har aka zai je game da ubangiji daga ci sai aikin ladansa ubangiji kuma ya ƙara haɓaka wannan ladan sai ya shiga aljanna a hadisi dake cikin musnad da haka da arabul mufrad da sahih ne ibn hibban da al-musnad da al-hakim hadisi wanda muhammad ibn amr al-laythi ibn al-qalam ibn al-qama al-laythi ke rubuta daga abu salama ibn abdurrahman ibn auf daga abu huraira manzo Allah yake cewa la yazal bala'u bil mu'min fi nafsihi wa malihi mutum ba zai goshe ba Allah ya rajabta shi a cikin kansa a karan kansa da kuma wato ɗayansa da kuma dukiyarsa hatta yalqa Allah wa ma alayhi min khatiya har sai ya gamu da ubangiji bai da wani zunubi to shi kaga wannan da su suka suna nuna mana idan mumuni ya ji ko shi a daidaikun a daidaikun mu mumumu dai ko kuma a jama'un mu mun ji kan mumu su ne baki daya an zo wani zamani da zamu ga kamar muna cikin jarabawa na rashin daukaka muna cikin jarabawa na kaskanci muna cikin jarabawa na kaza da kaza kaza da kaza abin dai ba haka ake so ba wannan baya nuna cewa kuma wai ubangiji wai ya bar mu dai a banzace ba mu da kata akwai dalilai da hikimomi da yasa ubangiji ke haka saboda haka ma da yawa daga cikin mu ne kamar yadda muka faɗa a magabata na gari suka kasance suna tsoron lafiya ta dimanta a gare su ba wai ba sa san lafiya ba amma sun fi son su ga yau a samu lafiya gobe lafiya lafiya saboda yanayin duniya dama wata tudu wata gangare amma samu lafiya din gurungun magabata ba wai suna yi ma ubangiji inkari ba amma suna tsoro kar ya zama ko dai ta la ubangiji ke musu ko dai ubangiji yana sai ya kama su da zunubin su ne baki daya saboda suna kuma kwadayin in suka tsoro ubangiji ya jarabce su da wani rashin lafiya ko cuta ko ta jarabawa wanda take akwai rari a ciki to suna sa ran ubangiji in suka hakuri zai kankane su zunuban su to kaga wannan shi yasa magabata ke kokarin cewa wato a samu mutum ma din gurgun ba a jarabtar shi ma da wasu abubuwa marasa daɗi to wannan zai sa shi tsoro kuma wannan yana ƙara sanyawa mu fahimci cewa duk yanda jarabawa ce jarabawa duk yanda munin ta yayi muni mu a ganin mu na ido ko kuma wato ɗacin ta yayi ɗaci to ya kamata bawa ya rika wato halarto da hikimar ubangiji da hukuncinsa in dai yana halarto cewa wannan abin ya same shi ne da hikimar ubangiji da hukuncinsa yana kallon wannan kaddaran da mahanga ko kuma ido na hikimar ubangiji to wannan zai gadar masa ko da ta sauka sai ya rika kallon aikin ubangiji kadai ba zai kalla wannan cikarar da ya samu daga wannan ita jarabawan ba to kuma bil haqiqa su magabata yayin da suka halarto da abinda ubangiji yayi na hikima da wato karfin ilimi da yake da shi yasa ya jarabci bawa da irin wannan jarabawan to wannan hikimar sai su Allah saboda ita sai su koma ma kaga kamar suna son wannan jarabawan kaga ga amma mutum mutuwa ko ya rasa wani wata dukiya ta sa to in ya duba shi abinda aka kaddaro masa na rashin da ko rashin dukiya sai ya ji kamar bai ji daɗi ba dama daga ba iya kuma ya zauna ya yi lissafi ya ji cewa ubangiji da hukunci sai wannan abin ya faru da wato hikimansa da kuma fadan iliminsa to shikenan sai ya san ubangiji kuma baya yin aiki sai da hikima sai ya san ubangiji saboda wannan abin da ya jarabce shi da shi na jarabawa wanda ya yi ta yi da hikima sai kuma ya koma kuma yana son ita kanta wannan jarabawa in ya kalle ta da bahanga ta hikima ta ubangiji wannan shi zaka ji da yawa daga cikin magabata suna cewa ai mu jarabawa ma da ubangiji ya jarabce mu da shi in mutuwa ne in rashin ɗani muna ma son wannan jarabawa ba suna maganan wai ba sa jin raɗi ba a suna maganan suna kallon abin ne a bahanga ta hikimar ubangiji kamar yadda ibn abi dunya abdullahi bin muhammad ibn abi dunya ya rawaito daga muhammad ibn idris daga ahmad ibn abi al-hawari babban malami kuma zahidi daga abi abdullah an-nibaji sa'id ibn burayd wani ya daga cikin sufaye wanda suka san ubangiji suka yi sufanci su mace na gaskiya ba sufanci yanzu da ake na yau da rafa ana cewa shi wannan mutumi abu abdullah an-nibaji ya kasance mutum ne da ake mujabur da'awa in yi addu'a ubangiji na karba sufaye ne da ba abu duniya da bisu ba yake cewa in ahbabtum an takunu abdalan idan kuna son ku zama abdal kun san akwai za ku ga wasu sunaye su bai suna da wasu sunaye da suke fada su ce akwai autadu akwai abdalu akwai aqtabu qutubi akwai algaut gauti akwai sunaye dai nujaba'u ire-iren wannan sunaye galibi waɗannan sunaye ma ba su tabbata a hadisai ba kawai dai suna wato ijtihadinsu ne a ce in an samu a ce abdalu kamar su 40 ba a rasa su a duniya haka ubangiji akwai wasu mutanen kirki haka ire-iren waɗannan mutane a ce akwai nujaba'u akwai aqtabu qutubai ko kuma a ce akwai gaud yanda zaka ga shine yawa ce ko da gari ma ana bukata a samu wannan gaut ko wani abu kamacin wannan a hadisi ko wanda ya zo wanda ya zo shine abdalu shi kuma abdalin hadisi mutanen sham shi ma yana da rauni bai tabbata ba almuhim da yake cewa in ahbabtu an takunu abdalan in kuna son ku zama mutane na gari fa ahibbu ma sha Allah to ku so abin da ubangiji ya hukunta ya ga dama zai same ku ku so wannan abin saboda hukunci na ubangiji wa man ahabba ma sha Allah duk wanda yaso duk abin da ubangiji ya ga dama a kansa yace ya yadda yana so kuma lam yanzil min maqadirillahi wa ahkami shay'un illa ahbabu babu abin da zai sauka gare shi na wato abin da ubangiji ya kaddaro na masifu ko jarabawa sai ya je yana son abin to wannan ba magana ce a dunkule fasaran ta shine ba wai za su ji suna cewa ba sa jin daɗin ba amma idan suka juya suka karkata cewa Allah ta'ala shi ya kaddaro musu wannan Allah kuma baya abin su sai da kaddara to sai su so ubangiji saboda wannan abin da yayi na jarabtan su saboda wannan hikimar ita kuma hikima a so ubangiji saboda hikimar sa wannan mashru'i ne wajibi kowane mu'mini ya so ubangiji saboda hikimar sa ubangiji ya daukan maka da sai ka so wannan daukan maka dan da yayi in ka kula da hikimar ubangiji ubangiji ya jarabce ka talauci sai ka so wannan hukunci da ubangiji ya maka saboda wato ya jarabce ka cin ma in ya jarabce ka yayi ne da hikima ba yayi ne bai san me gobe za ta haifar ba akwai dalili inda zaka je ka bi ko ka a baka labarin dalilin da sa ubangiji ya maka wannan daga akwai dalilin sa har ila yau akwai ibn abi dunya ya fita bangaren da dama dal tafin sa kamar ariba an Allah da al mard wal kafarat ya rutu da sanin zuwa ga al a'mash daga amr bin murrah amr bin murrah yake cewa kana rabi'u bin khaytham qad asabahu falaj a wannan babban tabi'i rabi' ibn khaytham ya samu dan cuta irin na shanyewan jikin nan fasala min fihi ma'u da aka je ganin shi sai aka ga bakin sa haka miyona dalala fajara ala lihiyati hayya rangaro zuwa ga wato gemunsa farafa yadahu ya rinna so ya dauki ya daga hannunsa saboda ya share falam yastati an yamsaha ya kasa dagawa balle ya share fa qama ilayhi bakr ibn ma'is sai daga cikin wanda suka zo dubiyan sai bakr ibn ma'is ya tashi zuwa gare shi famasahu anhu sai ya share mishi to da ya ga alama kamar sun damu suna kokarin dan wani sai harkisa kamar da zamu zo mu fada sun koma kamar suna neman su lakkayama iyalansa rashin kula da shi sai ce falahisahu rabi'u sai kokarin shi kuma sai lashe wannan yawo kuma kala sai ce ya bakar ya kai bakar wallahi ma uhibbu anna hadha alladhi bi yace wallahi ba na son in musanya wannan abin da ya saukan min na jarabawa bi a'ta daila li ala Allah aje Allah ya daukan mu saboda in ce Allah ya kai ta zuwa ga wani wanda ya fi kowa rashin da'a sa'a mu Allah a wannan gari na dailan ban san ubangiji ya wato ya dauke min wannan jarabawa ya kai ta wani wannan mutumi gwara ubangiji ya bar min ita in yi hakuri sabu ladan hakuri na to ka duba ka ga yanda magabata ke ma'amalta ire iren wannan jarabawa ubangiji ke yi za ka ga wannan abu ne da baya so kuma tunda yayi magana wanda yake a'ta dailan yana magana akan wanda ya fi kowa sa'a ubangiji in mun ne kaga yanzu an lajiyar ce sai mu ce Allah ya kai ba arna garin arna to shi wannan duk ba shi ya dame shi ba wannan addu'a inda maslaha wannan ana iya yi amma duk wannan ba ita ce ta dame shi ba abin da yasa yana ganin kamar suna ganin shi yana neman ya rabu da wannan jarabawa ya matsa na jarabawa ko na to shi ko ba yana hangal ladan da zai samu da kuma kankanar zunubi zai samu ibn Barak shi ma ya fitar da wannan daga Bakar ibn Ma'is kamar da na faɗa muku a cikin al-mard wal kafarat da ya ruwato ta hanyar gwannar daga Shu'ba daga Yahya ibn Sa'id at-Taymi daga babansa sai yake cewa dayyaka ahluka shi ɗaya daga cikin dan uwansa da yazo shi wannan dan uwan Rabi' ibn Haytham da yazo sai ya ce masa dayyaka ahluka iyalanka sun tozarta ka sai ce ma yasruni annahu bi a'ta dayla min Allah ta'ala to wallahi ni ina kwadayin in samu lada wannan jarabawa ba kuma zan so ubangiji ya cire wannan jarabawan da ya min ya kaita wurin wani wanda yake kowa rashin kirki ba to kaga wannan ba yana son ya gaya maka cewa shi baya son Allah ya kawo mishi sauki bane abinda kawai sai yake sai ya nuna maka shine wato idan wannan mangan da kuke faɗa ban kuna son in giraki ne to ba zan giraki ba in kuma wato kuna son karya mun zuciya ne to bari in ƙara horar da zuciyata in kuma ku ne ku kuma ku samu kariyar zuciya to me kamata ku samu kariyar zuciya kan abin da ubangiji ya tarafta ni ba wanda a hikimar ubangiji yayi ne tunda ni mun ne saboda kakare mun zubi shi yasa kaga yake cewa shi ba zai nemi ubangiji ya musanya mushi wannan jarabawan ba wanda baya kuma ko da zai je ne wato magani ya samu sauki ko na baka bincin haka har ila ibn abi dunya a cikin arida anillah ya fitar da sauki ingantacce daga sufyan ibn sa'id al-thauri yace kunna na'udu zubayd al-liyabi mun kasance muna wato mun kai ma wato zubayd al-liyabi dubiya mun je dubiya wajen sa muna wato gaishe shi fa naqul sai mu ce mishi istashfi Allah ka nemi ubangiji ya baka sauki in aka ce ka nemi ubangiji ya baka sauki wannan abu ne wanda yake maquli za a iya cewa abu ne za a gane babu liga ce Allah ya bada sauki shi ma ya addu'a to sai yake cewa fa yaqulu sai ce Allahumma khirli Allahumma khirli ya Allah ka zaban mun ya Allah ka zaban mun sai bai sai faɗa abin da su suke son ya faɗa kamar da nace nan baya yana nuna cewa ba zai yi ubangiji sauki ba ai neman sauki shi kanshi wannan wato neman ruwa ga ubangiji ne amma anan yana son ya nuna musu cewa wannan abin da ubangiji ya rubuce shi da shi tunda dai alkhairi ne a wurin ubangiji to shi Allah ya tabbatar mishi da alherin abin ya samu riba ba yana neman kuma Allah ta raya ya wato kanka ne mishi zunubansa kuma yana nuna musu cewa ya yarda da abin da ubangiji ya rubuce shi da shi in suna son su sa shi ya raki to zai raki ba to kaga wannan duka shine ya kamata mutum mu duka halartowa yana ubangiji ya rubuce mu da yawa akwai jarabawa na mutuwa jarabawa na talauci jarabawa na cibayan al'umma yanzu yadda muke fama za ka duba musulmai suna baya to mu riƙa halartowa a zuciya cewa wannan ubangiji ya yi ne da hikima ya yi ne daga ciki akwai zunubanmu daga ciki akwai kuma lagatar da ubangiji ke sanya mana ne kankare mana zunubanmu idan muka je lahira za mu ga wato ba mu da zunubi sabanin su kafirai za su samu wato zunubin su cikakke kuma duk yayin da ubangiji ya rubuce mu da wata jarabawa abin da ya kamata mu riƙa halartowa shine ayyukan ubangiji dukkansu dukkan ayyukan ubangiji suna samuwa ne da iliminsa da kuma hikimarsa Allah yana da faffadan ilimi da kuma hikima hikima ya lautacciya faffada in ka ga ubangiji yayi abu to ba yayi abu kawai sai ya zalunci ba Allah ta'ala ya riga ya haramta maka shi zalunci yace cewa inni haramtu dhulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalimu ce na sanya zalunci haramu a tsakaninku kuma na haramta maka kaina zalunci na kuma sanya zalunci ya zama wato haramu kuma a tsakaninku na karku zalunci juna baki daya haka ubangiji me zai yi in ya zalunci bawa sai dai kawai ubangiji ya riga yayi abin da ya kaddara na rayuwa ko na halitta ko kuma na shari'a akwai sama akwai ƙasa akwai dama akwai hagu akwai dadi akwai daci akwai fari akwai baki ubangiji haka ya ga dama ya halicci abubuwa masu kishin juna akwai lafiya akwai rashin lafiya to in babu waɗannan abubuwa kuma kai ba za ka san darajar ɗayan abu ba yanzu wanda bai san bai taɓa shiga cikin rigima ba idan ya san amfanin zaman lafiya bai sani ba to ubangiji shi duk yayin da ya waɗannan abubuwa ya yi ne saboda wato hikimarsa duk yayin da kuma wato bala'i ya kuɗi tamba mutum ya kamata mutum ya zama ya yarda da musibin da ubangiji ya saukar masa sai rika ganin abin da ido na hikima da kuma faffaren ilimi na ubangiji shi ma wannan akwai kissa da wato shi ibn abi dunya yake kawo mana a cikin arriba din ne ta hanyar hamad ibn usama abu usama yake cewa hadatha al-a'mash a'mash ba muhadisi sulaiman ibn mihran an muslim daga muslim muslim ibn subay abi duha an masruq daga masruq ibn al-ajda qala yace kana rajulun bil badiya akwai wani mutumi da yake zaune a wata kauye lahu kalbun yana da kare wa himarun yana da jaki wa diqun yana da zakara sadiqu yuqibuhum lis-salah wannan ina san wai a fahimci Allah ta'ala duk abin da kaga yayi to baka san kuma abin da tun kudai baka da wannan abin ba za ka iya ganin shi abin sharri ne a wajenka amma ubangiji a shatin kudai baka wani abin ne sai yake cewa sadiqu yuqibuhum lis-salah shi wato wannan din zakaran shi in ya cara sai ya tayar da su tashi sallah ya zama kamar wani munabbi kamar wani alam a wajensu wal himar yanquluna alaihi alma shi kuma jakin da shi suna sanya mashi ruwa wa yahmilu lahum khaba'ahum kuma sai yana dauko musu laftun su na kayan amfanin gonar su wal kalbu yahrusuhum shi kuma wannan karen yana gadin su qala sai yace faja'a ta'lam sai aka samu dila fa akhadha dika sai zai farauci ya fauta wannan wato zakara din fa hazilu alladhi dhahabi dik sai suka yi bakin ciki saboda tafiyan wannan wato zakara wa kana rajulun salihan shi wannan mutumi ko mutumi ne na gari fa qala tace asa an yakuna khairan ina fatan wannan zama alheri a wajen kaga an jarabce shi thumma makathu ma sha Allah sai suka wato zauna abinda ubangiji ya ga dama su zauna na wani lokaci thumma jaa azibun sai aka sami wato kyarkeci shine bai فخرق بطن الحمار فقتله sai shi ma ya zo ya fafe wato cikin wannan wannan jakin sai ya kashe shi fa hadin li dhahab al himar sai ya baki ciki saboda tafiyan wannan jaki din fa qala rajul salih sai wannan mutumin da ya kara cewa asa an yakuna khairan ina fatan wannan zama aljidi thumma makathu ba'da dhalika ma sha Allah sai kara zama na ajalin wani lokaci thumma usiba al kalbu sai aka sai wannan kalan shi ma ya samu irin nashi rashin lafiya fa qala rajul salih sai wannan mutumi da ya ga wannan karin ya rasu sai ya ce asa an yakuna khairan ina fatan wannan zama aljidi kaga bai biraki ba bai ce ubangiji mun yi haka ba wani irin abu ne wannan bai yi wannan ba thumma makathu ba'da dhalika ma sha Allah fa asbahu dhata yawmin sai suka zauna wata hawo wani lokaci wata rana sai aka samu sun waye gari fa nazaru fa idza qad subiya man hawlahum sai suka ga gashi nan wasu an farma wannan kauyen nasu an zo an kakkama wanda suke gefen su wa baqawhum amma su ba zo wurin su ba qala sai wannan mutumi na gari yace musu inna ma ukhila ulaika wadannan mutane an zo an far musu ne bima kana indahum min as-sawti saboda suna da abuwa da za su dinka kara ana jin su saboda suna zuwa yankin nafas ne kawai suna zuwa inda suka ga da fitila da waye ana harhada suka je wajen wal jalaba da kuma abinda wato suka dinga suka kawata gidansu suka zo suka aje a gidan nasu walam yakun inda ulaika shay'un yutlab su ko anan gidan namu ina magana a wannan gidan su ba zai gidan ba suna abinda za su shike zuwa suna kawowa kan da haba kalbuhum karan su ya tafi ya mutu wa himaruhum wa diku kaga nan abin da nake san a gane ai daukan wato zakara masifa ne a wajen su wanda ba sa so zakara ne yana musu amfani wajen sallah kaga za su yi bakin ciki jakin nan da shi suke sanya mushi laftin abubuwa haka na amfanin gonar su da kuma su kaya shi kuma wato karan shi ma shi ke gadin su amma da ubangiji ya sauko musu da masifa da su a ganin su kamar rashin gata ne in a gani ne da ido ashe ubangiji shi kuma ya riga ya san cewa watan wata rana akwai wasu masu zuwa za su zo su dauke su in suka dauke su ka san a lokacin nan in aka farma garin ku to na farko dai da na ciki da wanda da ba na ciki ba da uwa da da za a raba su a ce wane ya bi nan da shi wane ka tafi da shi wannan kawai wane je ka sayar da shi wane je haka ake yi a kashe na kashewa a banan wanda za a fyaɗe fyaɗe sannan kuma a wato kancan na kancanawa amma ubangiji ashe yana sanya musu gata su duk waɗannan abubuwan sun tafi to da aka zo sai ubangiji yana son ya kiyaye musu gidansu kar su rabu da juna sai ubangiji ya kawo musu wannan jarabawa su kuma sauran da ba a kawo su jarabawa ba duk aka musu da aka dauke su to yanzu kaga me yasa wannan mutum ya gano haka saboda hankalinsa saboda gizurfin hankalinsa galibi idan ubangiji ya kawo mana jarabawa da za mu tsaya mu gani sai mu ga kuma inda wannan jarabawa ta ce mana amfani a wasu bangarorin mu na rayuwa amma wannan sai mai zurfin hankali wanda ba shi da zurfin hankali haka dungurun ko shi gani yake kawai sha yanzu ma gani yanzu ni ban san wani abu tsikare ni kai ba san tsikare wani abu ne ba tunda ai cuta ba akwai cutar da za ka ce madaci akwai shi da zaka ga sai ya kasha madaci galibi waɗannan abubuwa da muke sha da magunguna da da yanzu ake sawa a wannan abubuwa da me ake ce mishi capsule kenan da ake sawa inda zaka bude shi ai daci ne shi amma shi ne kawai zai shiga ciki zaka yi maka magani ta yanda ubangiji ya zo yana maka jarabawa baka san wato abin da ubangiji ya maka na kata ba kar ka riga kallon abin kawai da ido daya sai ka ce akwai da take da ido daya a ka riga kallon abin da ido da wato ido na hikima ido da cewa ubangiji ya yi maka ya wannan abin ya same ka ne da wato ilimin shi da kuma kiyayewan shi saboda kaga anan duk wani wanda ubangiji ya jarabce shi da rashin arziki to me yake zaka faɗa idan ubangiji ya jarabce ka da wannan arzikin ne saboda ilimin sa ne sani idan ya baka wannan arziki to zaka yaban kwana da imanin ka shi kuma soyayyen ka da yake yi yana son ka ya ce ka bari sai ka je kiyama ka samu cikakken arzikin ka yanzu a baka yau ka ci gobe baka ci ba amma a tsayar maka da imanin ka a tsayar maka da wato komai naka me zaka ga ubangiji in ka fahimci cewa wannan shine kibar baka sani ba saboda ka shi kaga jaraban da ubangiji ke yana da yawa kuma me zaka faɗa a yayin da ubangiji shi a ilimin sa da kaddarawansa ya riga ya kaddaro kai ba zaka yi arziki ba sai dai in gado kai ubangiji cikin lutufin sa kuma ya kaddara ba zaka rasa iyayenka ba ba zaka rasa iyayenka ba a rayuwanka balle ka shiga halin maraici shikenan shi wancan da kake yake baka sha'awa ai abokina wani kaza shi kaza 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 in ka je kalma sai ka ya gaji baban shi ne ya gaji maman shi ne yanzu ke da gidajen haya shi yanzu kullun da za a ce ya musanya wannan abubuwan ya mushi da iyayensa abu ne wanda zai ji dadi bare da gaske ina tunawa daga cikin hirar da kike aka yi da Atiku Abubakar yana cewa daga cikin abin da yake sa shi ya kuka shi ne lokacin da ya kuɗi kuma iyayensa babu su lokacin da ya kuɗi iyayensa babu su balle ya dada musu saboda haka yanzu gashi duk jama'a yana ta musu alheri yana suna amfana da kuɗinsa amma iyayensa ba su amfana ba haka kuwa wannan abu ne wanda mutum zai sa ya kuka kuwa to kai baka san hikimar da Ubangiji ya sanya bar maka iyayenka ba tunda dai kullun da hannun iyayenka Ubangiji kuma bai ga maka samu kuɗi ta hanyar da ba da iyayenka ba Ubangiji sai jinkita maka rayuwarsu saboda ka ci gaba da amfana kai baka san wannan ba shi kaka Ubangiji yana abinsa da hikima yana abinsa da fadan ilimi sannan kuma duk wanda Ubangiji ya bashi ya samu rashin lafiya kamar wanda za ka ga a ce yana da mata Allah ya jarumta matarsa rashin lafiya har ya duba ya ga ya gaji ma ko kuma shi ne ma Allah ya jarumta rashin lafiya babu wato wani alamar sauki to me za ka yi yayin da kasancewa Ubangiji so yake kar ka je lahira da wani zalimi baki daya kamar yadda ya faɗa a wannan hadisi Ubangiji a iliminsa da hikimarsa yana son duk ka je kiyamin babu baka da wani zalimi to in yi zama wannan shine hikimar ba ka je lahira wanda ita ce a nan ne rayuwa kuma take Ubangiji kaga duk ya riga ya cine maka wannan abubuwa yace duk a jira abin ka ba sai an maka hisabi ba me za ka yi za ka ga Ubangiji gabi da wannan ya bashi za ka yi a shiga ga yayin da Ubangiji ya jarabce ka za ka so Ubangiji saboda jarabtawa da ya maka za ka maka so wannan jarabawa ita ma sannan kuma wanda kamar mutum an samu ya samu bukari ne wajen da kuma ɗan adawa wajen aiki ko wajen rufar kasuwarsa to me zai gaya ma Ubangiji yayin da Ubangiji ya zama ya sanar da wannan ɗan adawa ne a kansa har ya zama sun samu nasara a kansa sun samu galaba shi kuma yana son ya zama bai yi kuɗi ba saboda ya sanar ilimin sun samu kuɗi shi kuma zai fara fariya ne zai fara fariya ne yana takabbarci yana abubuwan da ba shi Allah ke so ba Allah sai ya sa shi a wuta Allah kuma baya sai ya sa shi a wuta ko ko a'a in ya je ya samu kuɗi zai bar mu yaransa ne shi ba zai taɓa kuɗin da yawa ba zai bar mu yaransa ne yaransa su je bayan rasuwarsa ta ya wuce maganganu Ubangiji sai ya bashi ba shi da kuɗin saboda Ubangiji baya son ya je ya ɗauko maka shigan mu to waɗannan abubuwan duk yana daga cikin hikima da ya kamata mu rika halarowa galibi wanda baya halaro irin waɗannan abubuwan to zai fahimci hikimar Ubangiji ba idan Ubangiji ya riga ya ɗauke maka wanda kake so ne ɗa mahaifi mahaifiya mata to idan me za ka gaya wa Ubangiji idan Ubangiji a iliminsa ya riga san cewa wannan lokacin da aka karɓi ran wannan mun da kake so din shine ƙarshen abin da sake yi na abin kirki a duniya yana wucewa gaba to dina ta aikin da ya baya Ubangiji shi kuma baya son ya dawo ta aiki sai yana zuwa wannan gaba sai ya kashe shi saboda yana san daga bayan kuje lahira ku haɗu to me za ka gaya wa Ubangiji wannan gata ya maka ko rashin gata gata ya maka saboda ire-iren waɗannan jarabawa dole mu rika halarto da su a zuciya mu dinga halarto da hikimar Ubangiji da iliminsa Allah ta'ala shi yana da iya da hikima gamsasshiya a aikace-aikacensa wajibi ga mu'mini ya sallama ya yadda wajibi kuma ya so hikimarsa wajibi kuma ya nemi alherin duk wata musiba in musiba ta zo ta same ka kana jin radi amma sai ka dinga neman alheri wajen Ubangiji Allah ya karba maka Allah ta'ala ya sa ka ci jarabawa to wannan shine wato abinda da su in gaya mana sai kuma wato gami da shi imani wato haƙuri malamai da yawa suna cewa shi kansa imanin baki daya imani baki daya za ka iya raba shi kashi biyu ko dai sabru ne wa shukur haƙuri ne da godiya haƙuri shine kai haƙuri a dukkan aikace-aikace na da'a da kake ma Ubangiji in ya hana ka abu kai haƙuri ka kiri ka ci in ya maka hukunta ya hukunta maka wata musiba ta same ka kai haƙuri kuma ka ci gaba da wato neman Ubangiji sa'a a wajensa shi kuma ashkur shi ashkur din da kai an ce godiya to shine kai aiki nagari aiki nagari kuma a kowane waje ya zai aikin da ake bukata kai a wajen shi in ibada ake so to godiya shine kai ibada idan godiya ne dan baki godiya shine kace ka gode in godiya ne na gaba kai ce da kai da gaban ka kace ka gode ashkur yana magana da amalus salih to wannan abubuwan dole wato bawa a same shi yana da su imani dole a same ka kana da hakuri akan da'ar Ubangiji da biyayya gare shi da kuma abin da ya kaddaro maka kuma a same kuma kana godiya abin da ya baka kana godiya baka kafirce masa ba ka bauta mun shi daya kar kai mishi fariya kar kai girman kai kar kuma kace yana da wani wanda zaka wato wani wanda yake tare da shi wajen halittanka ko wajen baka arziki. Allah ta'ala a Qur'ani ya tara waɗannan abubuwan guda biyu, yace inna fi zalika la'ati li kulli sabarin shakur, wani ya daga ci ayoyi ne daga duk wani mai hakuri ko mai godiya. Musulmi bayan da za a yi bai da waɗannan dabi'u guda biyu zai shiga aljanna, dole ya zama yana hakuri da abin da Ubangiji ya kaddaro masa da kuma umarninsa da kuma hadinsa, dole kuma ya zama yana godiya abin da Ubangiji ya ce ya yi, to ya zama yana aiki tukuru, ya aiki kyakkyawa, aiki na gargari saboda ya sami riba aikin da yake yi. Haƙuri shi haƙuri mutum da ba mana magana a shukur ba ne, shi da amfanin haƙuri shi da shi ne ake samun wato ci gaba da aikin alheri. Idan kana son ka ce wani bauta ma Allah sai ka yi haƙuri, yanzu kullum a ce ka tashi kai sallah biyar, in baka yi haƙuri ba za ka ji wani zai ce ya gaji. Amma haƙuri da cewa muna da wani irin cewa Ubangiji zai ba mu ladan mu, kaga zai sa mu ci gaba. To kuma nasarar da za mu samu na aljanna, dama kuma Ubangiji ya riga ya sanya ta dalilin da za a samu nasara sai ya haƙuri. Kamar yadda hadisi ya tabbata, hadisi Ibn Abbas yana cikin Sunan Tirmidhi mazala ya cewa inna nasara ma'a sabr, nasara yana tare da haƙuri. Duk inda kaje ana magana nasara to sai da aka yi haƙuri. Duk mutum bai da haƙuri bai samu nasara ba. Duk abin da kaga an samu a duniya sai da aka yi haƙuri. In neman kunya sai da mutum ya dan yi haƙuri, sai an yi haƙuri ka ja sa jarin sai ka dan jira ga abin da Ubangiji zai hukunta maka. In ilimi ne sai ka yi haƙuri. Ilimi innama yutlabu al-ilmu ala mar al-ayami wal layali shay'an fa shay'an, haka ake neman ilimi yau gobe. Dole ce ilimi kawai kamar wani ruwa ne zai cika kwatanniya, to ya zai je ya karanta komai ko ya fito bai gane komai ba, sai dai ya karanta yau gobe yau gobe yau gobe. Idan aljanna kake nema to shi ma sai ka nema yau gobe yau gobe, baka samu aljanna kawai rana guda in ba wani kashe kai ba, a kullum yana baka numfashi ko kana ƙara kuma gyaggyara ma kanka hanyoyin samun aljanna. Sannan kuma wanda ya yi haƙuri, daga cikin amfanin haƙuri shi ne duk wanda ya yi haƙuri zai samu wato ma'iyya khassa na Ubangiji. In mutum ya yi haƙuri zai zama Ubangiji yana tare da shi, wannan tarayya da Ubangiji zai yi da shi tarayya ne na musamman, tarayya ce ta musamman wanda wato sai wanda yake so. Allah yana cewa fasbiru inna Allaha ma'as sabirin, ku yi haƙuri, Allah ya tare da masu haƙuri. Wannan ba Allah ta'ala ya tare da kowa da iliminsa da kuma ikonsa da komai, amma wannan tarayya da Ubangiji ke cewa yana yi da masu haƙuri, wannan tarayya ne ya ƙara ɗaukaka matsayinsu, ya ƙara girmama sha'aninsu, ya ba su ladansu ladan su sukacce. Kaga wannan abin da zai ƙara nuna maka shi ne wato duk yayin da muke son mu kawo gyara mu ma a cikin al'umma, ko muna son mu kawo gyara ta fuskar addini ko ta fuskar rayuwa ko ta fuskar siyasa, ko wanda muke son mu kawo, to ba sai an yi haƙuri, sai an bi hanya ta Ubangiji, sai an bi sunna ta Ubangiji da ya ƙaga ma mutane, sai an bi ta. Kuma idan aka yi ba gaggawa za a yi ba, duk waɗannan za ka ga a ce kafirai sun mana kaza, su ai suna haƙuri, ai kowa yana yin haƙuri akan abin da ya sa kansa. Sai da kaga mu ma yayin da muke son mu kawo mu fuskanci waɗannan realities na rayuwa na yanzu, cewa mu ne a baya yanzu ba ma kere-kere ko kuma da me za mu kawo waɗannan shugabanni a zalimai sun mana kaza sun mana kaza sun mana kaza, to dole tubalin da za mu sanya na gyara ya zama haƙuri, da sai an yi haƙuri. Wanda shi za ka ga wasu da yawa mutane ba sa so, sai an yi haƙuri an bi a sannu a sannu, sannan kuma sai mu yaƙini cewa lalle nasara ta zo ba tabbas. Wannan babbaci mumuni da wanda ba mumuni ba kenan. Shi mumuni in aka ce masa yi haƙuri za a yi kaza za a yi kaza a samu nasara, sai ce ina har yaushe, shi ba zai iya ba. Misali kamar shugabanni a ce ai an kaɗan yi haƙuri muka yi akhdhu bil asbab, mu aiki na gari mu gode ma Ubangiji mu kaza mu kaza, sai ce ina ai dole sai an yi kaza an yi kaza. Kaga shi bai da yaƙini, shi bai da yaƙini, shi kuma abinda Ubangiji yake so ya kai yayin da kai haƙuri, in kai haƙuri kai samu yaƙini kuma kai aiki na gari, to kai nasara ba naka bane, ka jira kawai. Nasara baya hannunka, ka jira nasara zai zo in dai kana da yaƙini. Annabi Yusuf a lokacin da ƴan uwansa suka masa abubuwa, lokacin da aka tunkuɗa shi cikin wannan rijiya, a lokacin Ubangiji ke cewa za ka ba su labari, da cewa bi annakum bi amrihim hadha, sai aka ga musu labarin nan gaba, bai gaggawa ba tun yana yaro karami, ya zo ya yi girma cikin samu kashi cikin bauta, ya zo ya samu jarabawa na cikin gida, wata mata ta sa ya shiga cikin kurkuku ba bai je bai gani ba, ya zo kuma a gabansa ƴan uwan nasa su zo kuma suna ƙara masa ƙarya. A haka kuma dai ya san yadda ya har ya samu duniyan, ya ce ya nashi su zo, da suka zo sai suka gane cewa kai in ne dai, ya ce ni ne, amma wani amsa ya ba su, sai ce innahu man yattaqi wa yasbir, lallai duk wanda ya taƙawa yake yayi ubangiji kuma yi hakuri fa inna allaha la yudhi'u ajra al muhsinin Allah baya tozata aikin masu wanda suka yi aiki suka tozata aikin su abinda yake magana Allah baya kata aikin wato ladan mai yin aiki nagari baya kuma lalata sakamakon da yake ba daga wanda ya masa da'a saboda karin mu damu yayin da ake cewa mai hakuri wannan abuwa da muke fama a Najeriya a ce hakuri 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 sai ce ku kiwa ku kenan hakuri hakuri to me za a gaya maka me za a gaya maka in baka hakurin ba zaka je ne ka je saboda kawai baka cin abinci ko so da kake ci ko kuma kawai baka ci ba ma garin irin wannan kuma ka je kuma da aka shanu ba dole ya hakuri wannan wannan shine wato tubalin farko na jara sannan kuma hakuri shine da shine ake samun wato buwaya a gari sannan daga baya kuma a sami tabbata a gari a ƙasa wannan ubangiji duka abin da ya bamu kenan hakuri shine wato kamar kace makami na ciki makami nawa da shine mai riko da sababi wato mai aiki na gari kuma babu abin da hankali ya gaya mana amma makami na ciki shine mai hakuri kuma muna yi muna hakurin kuma muna gyaggyara wato rayuwar mu muna gyaggyara rayuwar al'umma wata wata ranar ubangiji ko dai ya ba ku dama ku cire shi wancan shugaban ya dame ku ne ko kuma Allah ta'ala ya kashe shi kuma a lokacin kuma yin tarbiyyar na kasa ana tashi waye waye zai hawo waye zai hawo ku kawo wanda kuke so kata amma yayin da kuka yi rigima kuka ce aje a fito na fito a zo a yi zanga-zanga a yi waye a yi waye a yi waye kaga shi kenan sai aje a kashe na kashewa amma wasu sharri a kai su firzina a ce a ci su tara sai aje a ba da hakuri a kawo su ko kuma abin ya koma sata kuma kun san cewa wato shugaba duk zaluncinsa to inuwan ubangiji ne a ban kasa duk zaluncin shugaba yau in aka ce yau kasa Najeriya ta zama babu shugaba ina tabbatar maka yanzu kace na ce na kowa kuma gida a cikin gidan ba kowa sai da dauki makami a kirko cinku daga nan ba za a je ko garan kai ba saboda babu shugaba to abinda ubangiji yake tunkuɗe mana da shugabannin ya fi abinda suke kawo da zalunci wannan dole duk wani wato mumuri ya fahimci haka in za a kawo gyara to za a kawo gyara ne gyaran da Allah ta'ala ya shar'anta mana abu hanya a kawo gyara Allah yana cewa gami da wato ahlul kitabi ko yanzu kadara yahuda yanzu muke fama da su a Filistin da kuma da sarai da sun kankan ko ina ana ta makirci Allah ta'ala cewa in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaiduhum shay'a suna muku makirki suna muku kaza amma idan kuka hakuri kuka kiyaye Allah kaga wai babbe ce muku je ku samu makami ku kaza duk bai faɗa wannan ba saboda a cikin takawa za a samu lokacin da za a samu kamu a cikin takawa din amma ce idan kuka hakuri kuka kiyaye ubangiji kar da ku ba sa'a ma Allah tana ya barukun kaidun shay'a kaidun su ba zai cutar da ku da komai ba wannan yana ga maka hanya samu nasara ne duk wanda yake sai kawo gyara in dai zai kawo gyara ne a cikin mumunai ba cikin kafirai ba cikin mumunai to tunda dai suna asu sunan mu imani to gyara da ubangiji zai kawo a cikin mumunai ba irin gyara ne da ubangiji yake kawo a cikin kafirai ba ba irin abin da mu su kafirai kawai jin da ba can ba yana son su rajeri bane za su je su shiga wuta ne sai ka kawo abin da suke bukata su a cikin duniya amma mu a mumunai mu'amalar da yake Allah zai yi da ba shi abin da zai ta kafirai ba Allah ya kara cewa يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يتي اصبروا يا حقوري وصابروا صابروا شنو كورين جاي كافري دا حقورنكو سوما سنا حقوري وجان سو لعنتاكو سكتنتاناكو تو كوما كو يا حقوري وجان كيايين اوبنجي كوما كو يا حقوري وجان ياكانسو يتي وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون سبو دا كافري كمان دا اكا سني اي سنا حدا كانسو ني سوما ناس حدا كانسو كودا كو ابو يارا باسو za su sanya dukiyarsu saboda su kanye ku daga hanyar ubangiji to Allah ta'ala duk abin da yake gaya mana shine mu hakuri mu dai kawo kan tarba mu dawo kan tarba to wannan yayin da ake gaya mu yan uwa musulmai musamman mu a kasan da muke fama da kakani kayi sai ba su san magana hakuri sai su ce a cire ta shi kuma hakuri wannan jarabawa da muke fama da shi muna ji a jikin mu amma dai babban makamin zuwa nasara tafiya zuwa nasara Allah ya cire mana wannan abubuwa shine sai an yi hakuri idan aka hakuri kuma sai ayi shukuru a gode ma ubangiji a kuma yi aiki da kai Allah ta'ala yana cewa innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillahi sayunfiquna thumma takunu alaihim hasara thumma yughlabun wal ladina kafaru ila jahannam yuhshar lalle wanda suka kafirai suna wato ba da dukiyansu saboda su kanye ku daga hanyar ubangiji in kuka hakuri za su ci gaba da ciyarwa su kanye ku daga hanyar ubangiji thumma takunu alaihim hasara sai zama da dama a wajensu sun mun yi gulabun daga baya a rinjaye su wallazina kafaru ila jahannam yushiru Allah ta'ala yake bada cewa wuta za su tafi sai kaga ashe hakuri hakuri da malamai mu ke ga mana tun a wancan lokaci har zuwa yanzu to wannan shine wato farkon mataki da zamu taka idan an yi hakuri sai an kawo takawa da aiki na gari in an samu aiki na gari sai a ci gaba da tarbiyyar na kasa wannan wanda yayi nisa ya fi shekara 60 70 80 yake ta dana muku aya a hannu ba fa zai dawo ba yayi nisa wanda yana yin tafiya ya wuce shekara 40 zai dawo ne balle ba wanda ya shiga shekara barkatai ba zai dawo ba sai an yi da gaske ba karamin abu ne zai sa ubangiji ya karkato da shi ba saboda haka waɗannan in kun bankara ku ba ku bankare in kuma kun yi hakuri an ci gaba da neman an yi alaqa bil asbab daga baya a sami yanda ake bukata sannan kuma duk wani wanda kike sai kawo gyara ko dai siyasa ko ta fuskar addini to Allah dai baya sanya shugabanci ne musamman na addini sai an yi hakuri Allah ta'ala ki tawaja anna minhum a'immatan yahduna bi amri ya'lam ma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinu Allah ta'ala yake cewa muka sanya su jagoyi da shiryar zuwa ga umarnin mu lokacin da suka yi hakuri sun kuma zama suna da yaqini da ayoyin mu wato ba su ga kwanto ba ba ta cewa za a samu sana ko za a samu sun tabbatar tun da dai sun yi riko da sababi kuma sun yi hakuri kuma suna da yaqini to ubangiji zai kawo sarkara to wannan shine abinda malamai ke faɗa gami da hakuri gami da kuma iyayen da ake sa a kawo gyara to sai an yi hakuri hakuri wajibi ne in ana son a sai nasara kuma wannan baya nuna kuma a ce wai ba za a gaya mutane wasu abubuwa da ake ganin kamar laifin su bane ba wai ba muna cewa jai hakuri kuma a ki gaya mutane laifin su ba ko a ki gaya in an zo na tare da shugabannin a gaya musu me inda ake tunanin cewa ya dawo matsaloli a ƙasa duk za a yi wannan amma ni babu tashin hankali kuma za a ci gaba da yin hakuri za a ci gaba da faɗan yin abubuwa da suka rika faruwa wanda ba shi ake so ba muna ganin sai mu shiga cikin matfihi masail kai tsaye malai ce fihi masail wannan hadisi akwai masaloli na farko al'ula tafsiru ayatul taghabun tafsiri na suratu na wannan aya na taghabun cewa man yu'min billahi yahdi qalbahu duk wanda ya imani da Allah ta'ala zai shiryar da shi ibn abbas mun faɗa cewa yana cewa Allah ta'ala sai ya datar da shi zuwa ga ya san cewa duk abin da ya same shi to bai dan ma ba zai kuce masa ba alqama ibn qais an-nakhai yake cewa yuwaffaqu li ridha wa taslim za a datar da shi zuwa ga yadda abin da ubangiji ya kaddaro masa athani ya nabiyu anna hadha min al-iman cewa hakuri da abin da ubangiji ya kaddaro ma bayi to yana daga cikin imani yana daga cikin imani saboda Allah ya ce wa man yu'min billahi wanda ya imani da Allah ya hadi qalba da kuma sauran abin da malamai suke cewa dama imani ko dai asabru ne ko ashkur in ka san ka raba su rabi da rabi to sai dai asabru da ashkuru su ne suke haduwa su zama imani in kai hakuri sannan ba samu godiya sai yace na uku at'am fi nasab wato a samu ba wani bawa wasu daga cikin bayan Allah suna sukan nasabin mutane shi ma wannan yana daga cikin abin da yake Allah ta'ala bai yarda shi ba kuma ake na kafirai wannan afili yake ar-rabi'atu na hudu na at'am fi nasab da wani samala ya kawo saboda ce laysa minna baya cikin mu yace baya cikin mu kaga abu ne razumi ne mai karfi baya cikin mu a cikin a matsayin mumuni baya cikin mu a matsayin wanda yake bai cikakken imani ko abin da ya kama da wannan sai na hudu yace shiratul wa'idi karfin narko da aka samu na azaba fi man zarabal khulud wanda ya daki kunce sai mara kansa saboda kawai wani abu ya same shi wa shaqqal jub ko mai kita rigansa wa da'a bi da'wal jahiliya kuma yayi kira kiba na jahiliya ubangiji ya faɗa cewa laysa minna man zarabal khudud fadalla ya faɗa cewa laysa minna man zarabal khududa wa shaqqal jub wa da'a bi da'wal jahiliya fadalla da yace baya cikin mu kaga wannan narko ne ba karami ba yana nuna abin da yayi kabira ce al khamisa na biyar alamatu ira'ati llahi bi 'abdihi alkhair alama na cewa wato Allah ta'ala ya nufaci bawa da alkhair shine gaggauto mushi da hukubar sa ta duniya a samu jarabawa a samu kaza a samu kaza wannan alama ce ta alheri as-sadisa na shida ira'atu llahi bi sharra idan bawa an Allah ta'ala bai so bawa da alheri ba shine ya bar shi ta tsibga tsiyansa sai ya je lahira kuma ya hadda wannan tsiyar har wato a je kiyama zai dauki cikakken zanubin sa sannan as-sabi'a na bakwai alamatu hubbillahi lil'abd alaman da zikirin Allah ta'ala yana son ubangijinsa shine wato ya jarabce shi ya jarabce shi kuma sai ya zama ya kankane shi da nufin sa da wannan jarabawa da ya masa at-tamiya na takwas tahrimu as-sakhab ko as-sukhb shine wato haramcin yin kumburi ma ubangiji dan ya jarabce ka wannan kabira ce min al-kabirin kaba'irul dhunub muka ce wannan zai iya zama yana da mataba guda biyu idan yayin da wato yake ma ubangiji kumburi din ya yace wa yace masa yake shi azalimi ne ya jarabce shi sai zuwa nan mutum ya mutu ba fita musulunci ko yake cewa wannan ba azalci bane ba man azalci ba to wannan mutum ya fita musulunci saboda dan kaita ubangiji zalunci amma ya zama kawai kumburi yake masa shi dai bai ji dadi ba amma kuma dai yana jin cewa kuma dai ubangiji yana ta cewa jita haka kansa to yanzu wannan abin da yake kabira ce min kaba irin zunubi ne babba wanda idan bai tuwo ba ko bai zo da aiki na gargaruwa to Allah zai kama shi da wannan mummunan wacce kudirin nasa at-tasi'a na tara thawabul riba bil bala'i wato ladan da ake samu wanda wato yayin da aka samu bala'i mutum ya dinga yayata ya haƙuri wa Allah manzana ke cewa inna izamal jaza'i ma'a izamil bala wannan yana maka girman ladan da ake samu daga cikin ladan da ake samu shine fa man radiya falahu ar-riba wa man sakata falahu as-sukt duk wanda ya yarda samu ladan yadda to shi kaga yayin da ubangiji ya tarafce mu abubuwa ne masu da ya kamata mu rika kulawa kware da gaske mu rika zama muna nuna wa ubangiji hakuri muna nuna masa abin da ya tarafce mu da hikimar sa da ilimin sa dan haka sai mu so ubangiji mu so wannan hikimar da ya sanya jarce mu koda ko muna ji a zuciyar mu ba ma san wannan jarabawa koda muna jin cewa wannan jarabawa ta mana tsanani mu dauke ta to babu ne sai mu roki Allah dan baya cikin raki kawai mutum ya ce bari in tashi roki Allah ga kaga wasu ba su a roki Allah a ce wai Allah ka yaye wani abin da ya dame mu wannan baya bari a tawili ne wannan ai baka je wurin wani ka ce yaye maka wannan zulmin ba wurin Allah ka ce ya ubangiji yaye ya ubangiji kawo mana sauki wannan kuma da ana yi ko kuma ka bada labarin abin da ke damun ka wannan duk babu laifi zaka wasu roki su bai duk ba su wadannan abubuwa suna cewa wannan wai shi kashi ma shirkan ne ka ce wai kamar suke cewa hasbi min su'ali ilmuhu bi hali suna cewa wai ya isan min in ki tambayan ubangiji saboda ai shi ya san halin da nake ciki yana ganin wai shi yanzu kamar ya tambaye ubangiji kamar ya ba mu ubangiji da wannan tambayan zaka shi ba zai tambaya ba suna danganta ma annabi ibrahim wannan magana suna cewa wai ai da Allah ta'ala ke cewa ibrahim allazi wafa to shine wato abinda ya faɗa yayin da aka kashi a wuta yace wai Jibril ya zo masa ya ce zan taimake ka ci a Jibril ce bai ma roki Allah ba Allah ya san halin da yake ciki shi ya zo ya cire shi da kansa to wannan hadisi ne ma bai da ba wani inda aka samu shi wani kawai suna faɗan sa ne kawai kamar da tabiya ya faɗa ba inda suka samu shi da isnadi magana su ce kawai suke magana da yawa daga cikin magabata sun mal annabawan Allah ma sun tar roƙon Allah ya cire musu abin da ya dame su daga cikin abin da ake ruwaitowa ake danganta ma aiki akwai lokacin da yaje Taif ai sama sun koro shi daga cikin addu'an da ake cewa ya shine Allahumma ilaka ashku da'fa quwwati wa da'fa hilati ya Allah gare ka ne nake wato kai kara wato nake kai kukana na wato raunin karfiya da kuma raunin dabara ta wannan da isnadin sa akwai magana saboda Muhammad ibn Ishaq shi yar ana ya to ina kuma mudallis amma kuma ma'ana ce mai kyau kuma ko da ba haka ba ai ga kisa annabi yaqub ya ce inna ma ashku bathi wa huzni ila Allah ina kai damuwa ta ce da kuma bakin ciki na zuwa ga wurin ubangiji a shiga gada kaiwa a roke shi bazala aje yakin badar ya ci gaba da cewa ya ubangiji in kabari aka halaka mu shi kiran ba za a bauta maka ba kasa ba har sai da gwadansa ya fadi abuka ya dauka ya sanya masa yace kafaka munasharatuka rabbaka ya ishe ka wannan mita da kake wa ubangijinka wato kaga annabawa ma in suna roko mita ma suke yi wannan ko ba za a ce ka cika naci baka da aure ba a ai ka je inda makarin gindin maganin ka shi wanda zai maka maganin shi ka je wajen sa baka je wurin wani mahaluki ba duk wannan annabawa wannan hanya ce ta annabawa rabbi la tazanni fardan wa anta khairu warithin ji annabi zakariya kar ka bar ni wato kaga yana kai mishi kuka Allah ta'ala yake kara ba mu labari na wannan wannan nuni idan haba mughadiba fadanna alla naqdir alayhi wanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin wannan duka zaka ga Allah ta'ala yana bada labarin wadannan annabawa sun ta addu'a annabi ayyubi yake cewa ana masa ne shaytanu bi nusbin wa'za wannan dai abubuwa ne da zaka ga annabawa suna kai koke su zuwa wajen ubangiji kuma duk wannan bai nuna sune shugabannin masu hakuri ko ba a ce wannan ba daidai bane hakuri kamar su fa yake fada wannan ra'ayi ne ra'ayin su suka kawo suka fanda dai ko ba daidai bane ko babu laifi bai cika da hakuri ba dan wani abu ya same ka kace kawai wallahi ni kaina ciwo yake yi ko kace ka jikina na yau babu dadi
ba za a ce maka ba ka ci karshe haƙuri yasa kake faɗa ba ai ka shiru mana a wannan ana faɗa wannan al ikhbaru bil hal ake kira shi kana ba da labarin hal da kake ciki ne ba kana san kai karan ubangiji ne wajen wannan mahaduki ba daga hadisi da ya tabbata a cikin sahihaini musannin imam ahmad sahihi ne ibn hibban da sauran tattafai mazalla ya je hadisin yahya bin sa'id al ansari daga qasim ibn muhammad daga aisha take cewa mazalla ya je daga janaiza ya dawo sai ya same ni ina mai tsananin ciwon kai sai nace mashi wa ra'sa wa ya tuklaya cewa tai kaina kaina alaman kamar tana wato ga ma'aiki yana take jin raɗin ciwon kanta shi ma mazalla sai ce wa ra'sa shi ma mazalla ya ce mata ni ma dai yau dai kaina ciwo yake yi babu laifi dan mutum ya ka zo a ji ya kace jikin da ka kai jikin nan fa akwai jikin yayi zafi yau babu laifi a faɗa wannan mutukar dai mutum ba ya faɗa ne dan ya bada labari ko kuma ya bada labarin halinsa ba dai yana nuna cewa zai kai karan ubangiji wajen wannan mutumi ba wannan duka babu laifi insha Allah ta'ala ina ganin lokaci ya yayi sai mu tsaya nan wannan anan wannan shine rashin lafiyar da mazala ya fara wanda daga shi ya koma ga Allah wannan hadisi da muka faɗa lokacin da ya dawo daga janaiza ya fara wara sa ya ga ba Aisha har tana cewa kai dai so kake mutu dai kawai ka je ka kara aure dan ba san ma ya fasa koma ga Allah ba daga ba shi ma ce ciwon kai daga nan kuma sai lokacin rasuwai tace thumma budi'a fi wajhihi alladhi mata fi sannan sai rashin lafiyar da a ciki ya rasu ya koba ga Allah kaga shi ana cewa mazalla ya rasu ko ce alladhi mata fihi tace wanda ya rasu ba a cewa ya faku ba eh wannan fakuwa duk wannan magana ce ta sufaye magana ce ta wanda ba su da ilimi amma duk inda ake magana duk mutuwa ake cewa yayi mutuwan yayi daga ce ba wai rayuwa yake a yanzu ba saboda abin da muka taji Allah ya ba mu lada abin da muka shi Allah ta'ala ya fi mana Allah ta'ala ya ba mu hakuri Allah ta'ala ya kawo mana mafita na rayuwa Allah ta'ala ya kawo mana sauki a wannan rayuwa da muke ci a wannan kasa وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وعليكم السلام بسم الله نعم gaskiya wannan da hadari wai irin masu asset din nan a ce wani sai ya dan zo da wani dan emojis ake cewa ko sai dan zo da shi haka yana alawa fa yau ba dama ne kai wannan dai ai kaga wani riba zai samu in addu'a ce to in ga addu'a ce ba za mu iya cewa inda dai Allah ya san niyyarsa amma ina gudun wannan kai zama akwai raki raki a cikin gaskiya ina gudun kai zama akwai raki wanda suke da dan kuna ɗebe ma juna cewa da su abokinka ne dama ko wato kaninka ne ko matarka ce ko wani abu wannan kuna ɗebe juna kewa abinda dama can baka faɗa wani kana faɗa musu in ka ba su labarin halin da kake ciki yau da jikin da ba da jin daɗi kaga ba ku dishi amma ka dinga sawa a status kawai wannan gaskiya da raki wara a hakura kuma shedan zai iya biyo a kasan shedan farko yayin da mutum yayi zai ce a shi da niyya ne mai kyau yayi amma kuma daga baya sai ga shi rashin niyya mai kyau din ta zo ta bayyana daga baya akwai shahawa ta take koye sai daga baya sai daga baya kaga abubuwa suna fitowa suna ba daidai ba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh